والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi 8 ga watan Jumadal Ula wata na 5 a wannan shekara ta 2019 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda dace da yammaci na 36 ga watan 8 shekara ta 1998 miladiya, dan cin gaba da karatun kitabut tauhid. Idan ba a manta ba darasin da ya gabata muna cikin babu ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ta abudul awsan, babun da yake maganar cewa wani sashi na wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su bauta ta magumaka. Karkashin wannan babin mun karanta ayan farko, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, har zuwa da aya ta biyu, kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan 'inda Allah, zuwa da aya ta uku, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alayhim masjida. Sannan muka karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare da gare shi, fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzza hatta law dakhalu zuhra dhabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya rasulullah, al yahuda wan nasara. Qala faman akhrajah, wa hadith al-Bukhari da Muslim. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه, حديث نظام تاسي وكنم, ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوالي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. ولمسلم عن كرقو حديثي وتؤتكن صحيح مسلم عن ثوبان دك ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله صلى الله عليه وسلم قال للي من الله ترى دا مجد الله سبت قريش ياتي إن الله زوالي الأرض وبنجد تعالى يا تارو من قطع فرأيت مشارقها ومغاربها نجا مهود الرانتا دمفات الرانتا أسعك تارا وأن نبي دوليا يذكر شنقبت يذكر شنقبت. Tun daga Madina idan yayi yamma har karshen yamma, tun daga Madina idan yayi gabas har karshen gabas, Allah ya taro masa ya gani. Zawaliyal ard, Allah ya taro mun kasa. Fara'aitu masharikaha wa magharibaha, naga mahudar rana da mafadarta. To sai malamai suka yi magana guda biyu kan fassara wannan kalma ta zawaliyal ard. Waɗansu malaman suka ce Allah ya kusanto masa nesa ne ta dawo kusa har ya ga ƙarshen gabas ya ga ƙarshen yamma. Wannan maganan farko kenan. Magana ta biyu, waɗansu malamai suka ce Ubangiji ya ƙarfafa ganinsa ne ta yadda a inda yake daga Madina, in ya kalli yamma zai kallo har ƙarshen yamma, in ya kalli gabas zai kallo har ƙarshen gabas. To cikin waɗannan maganganun guda biyu wacce za ta ce, ta farko wanda aka tattaro ƙasa gaba ɗaya, ko wanda aka ƙarfafa idonsa? Su waɗanda suka faɗi ta biyu suka ce idan kun ce an tattaro ƙasa, ma'ana an kusanto ta, to ya za a yi da gulabe da gidajen mutane da gonaki da menene duk ba a jirginar su ba? An fahimta ku? To amma dai abinda malaman tauhidi suke cewa a wannan babu, sukan ce Allah ya kusanto wa annabi ne sa, ta wace hanya bai yi bayani ba, kaifiyar Allah ne ya sani. Mumunmu ne dole mu yi imani lallai an kusanto masa ya ga gabas ya ga yamma, karshen gabas da karshen yamma. Amma kaifiya ɗin ta wace hanya ce? A duniyar mu idan aka ce a jawo ƙasa a kusanto ta, kila gulabe za su samu tangarɗa, gidajen mutane za su lulluce, wannan a yadda muke gani kenan. Amma a cikin abin da ya shafi ghaibiyat, sai dai mu sallama mu bar wa Allah al'amarin. Kamar yadda muka sha karanta hadisin da annabi ke cewa duk inda mutum yake yewa annabi salati ko ya masa sallama, Allah zai isar masa. To ta wata hanya ake isar masa? Tare da cewa adadin masu salatin dubbai ne, kai miliyoyi ne, amma Allah zai isar wa manzon sallallahu alaihi wasallam, cewa wane yayi, wane ma yayi, wane ma yayi, da wanda yake Kano, da wanda yake Kaduna, da wanda yake Maiduguri, da wanda yake Bauchi, Sokoto, ko ina mutum yake, inda yawa annabi salati, Allah zai isar masa. To wata hanya Allah ne ya sani? To wannan kususiyar annabi kenan. Allah ya taro masa gabas da yamma ya gani.
amma bai ce kudu da arewa ba kuma. An fahimta ku, da haka sai a tsaya inda nasu ya tsaya ke.
وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِيَ لِي مِنْهَا وَإِنَّ أُمَّتِي لَلَّيْ الْأُمَّتَا سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مُلْكٍ تَزَيْكِسَ مَا ذُوِيَ لِي مِنْهَا يَذُوَا إِنْدَ أَكَتَارُوا مُنْ إِنَّا وَاتُوْ سَيْمُسَمَّيْ سِمَّ اللَّكِي كَارِشَنْ to kaga kenan da annabi ce wa inna ummati lalle al ummata wata al umr kenan ummatu da'wa ko ummatu ijaba ummatu ijaba al ummat da suka ansa kira na mulkin su sai ya kai iyakacin inda aka nuna min din nan na mahudan rana da mafasar da haka idan kai gabas wato aka kare daular farisawa idan kai yamma aka kare daular romawa gabas da yamma ko ina kun da arewa gabas da yamma dai gaba daya an tara wa mulkin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam an tara mulkin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya hakan ya tabbata a lokacin halifansa kuma sallallahu alaihi wasallam wa uqitu al-kanzayn an bani taska biyu al-ahmara wal-abyad fara taska da kuma ja me take taska ja dinari me take fara azurfa al-kanzayn taska biyu al-ahmar wal-abyad fara taska da taska annabi sai an bani ma'ana an kalle daular farisawa ma'abuta azurfa su ne alkanzu azurfa an kare daular rumawa ma'abuta zinari su ne alkanzu ahmar to da annabi sai ofitu an bani shi aka ba ko an baiwa al'ummar ne an baiwa al'ummar tunda ba a lokacin rayuwar annabi bane ba aka bude farisa da rum a lokacin halifantin Umar ibn Khattab ne aka bude farisa da rum hulan mulkin da Kisra ke takama da ita haka an kawo ta gaban Umar ibn Khattab aka ajiye aka ce ga ganima kayan sa na azurfa da gwalagwale da yake amfani da su haka aka ajiye su gaban Umar ibn Khattab aka ce ga ganima an kawo lokacin musulmai sun yi aiki kwarai da gaske har sai da ya kasance kalimatul lahi al-ulya wa kalimatul ladina kafaru su to kenan abinda aka baiwa al'ummar annabi kamar shi aka baiwa tunda mutanen da muka biyo baya waɗanda suka rike gaskiya a cikin annabi na alfahari da mu. To amma da aka ce al-kanzayn al-ahmar wal-abyad ko muka fasara al-ahmar shine zinari wal-abyad shine azurfa wato su farisawa mafi linjayen dukiyar su azurfa ce wannan baya hana ya kasance suna da zinari sai dai azurfa su tafi yawa kamar yadda su rumawa mafi linjayen dukiyar su a lokacin zinari ce wannan baya hana ya kasance suna da azurfa sai dai zinariyar su na biyawa kun fahimta wannan ku wa inni sa'altu rabbi li ummati annabi yake na roki ubangiji na dangane da al'umma ta na rauka musu ubangiji Allah yuhlika ha bi sanatin kar ya halaka da su da fari sana ile fari ana jinsa as-sinin Allah ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqasna min as-samarati la'allahum yadhakkarun mun riki dangin gidan Fir'auna kuma biya Fir'auna bisinina da yawan fari haka kuma annabi ya addu'a ga Quraishawa yace Allahumma ja'alha alaihim sinina kasini yusuf ya Allah jarrabe su da shekaru bakwai masu fari da kamar ruwan sama irin waɗanda aka jarrabe mutanen annabi yusuf a lokacin an gane ku to Allah ya roka wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka al'ummar cewa Allah yuhlika ha bi sana kar Allah ya halaka da al'umma ta nan Muhammad musulmi kenan bi sanatin da fari bi amma gaba ɗayan su kar halaka da su da fari Allah ya karɓi wannan addu'a ba yanda za a ce ga wata shekara gaba ɗaya dukkan garurukan musulmi fari ya mamaye su ba ya hana dai a yi fari a wata ƙasar ta musulmi a wata shekarar kuma a wata ƙasar kuma a wannan shekarar da zanto su sun samu amfani sama da kowace shekara ma a tarihin noman su amma a haɗe mu gaba ɗaya da fari annabi ya roƙa mana Allah kuma ya karɓa na biyu wa Allah yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim haka na roƙa wa al'umma ta kar Allah ya ɗora musu aduwan abokin adawa min siwa anfusihim wanda ba ɗan cikin su ba kamar a ɗora yahudawa akan mu ko nasara akan mu abokanan adawa wanda suke daga wajen musulunci fa yastabiha bayzatuhum irin wanda zai zo ya halarta wato kasar su
asalin lafazin bayda ana amfani da shi ko dai zanto saha shine farfajiyar kasa, ko dai zanto bayda shine ma ya uzul mar'u abinda mutum ya mallaka na gonaki da gidaje, ko dai zanto bayda wata hula ta kwano ta karfe da mutanen da suke sawa don saboda fita yaki. To idan aka ce istahallal adu baydata fulan, wato abokin adawa ya halatta bayda din wani, to ana nufin yayi nasara akan shi, domin tun nasara akan ka ne zai sa ya fasa hular kwananka, tun nasara akan ka ne zai sa ya kwace gonarka, tun nasara akan ka ne zai sa ya kwace garinka. To annabi ya roƙa wa al'ummarsa, ya roƙa mana Allah ya salli alaihim, sai Allah ya tsora abokin aduwan abokin adawa min ziwa anfusihim, wanda ba ɗan cikin al'ummar ba, fa yastabihu baydatuhum, wanda zai halatta baydatun, wato ya halatta garurrukanmu da gidajenmu ya rebance mu a matsayin gari. Mu an fahimta ku? To wannan ita kuma addu'ar an karɓa ko ba karɓa ba, bayani dai zai biyo baya. Wa inna rabbi qala ya muhammad, lalle ubangiji na sai yace ya kai muhammad, inni idza qadaytu qada'an fala yuraddu, lalle ni idan nazartar da qaddara fala yuraddu, ba a mayar da abun baya, ba a mayar da hannu agogo baya kan abin da nazartar zai haka za a yi. To al-qada' iri biyu ne, akwai al-qada'ul kauni, akwai al-qada'ul shar'i. Al-qada'ul kauni abinda Allah ya kaddara duniya ta gudana a kai, na haihuwar wani rana kaza ga watan kaza, ko mutuwar wani rana kaza ga watan kaza, tarewa karagar mulki ga wani rana kaza ga watan kaza, saukar wani daga karagar mulki rana kaza ga watan kaza, saukar ruwan sama lokaci kaza, ko samun fari lokaci kaza, da sauransu. Wannan shine al-qada'ul kauni, yadda ubangiji ya kaddara duniya ta gudana a kai. Akwai kuma al-qada'u shar'i. Al-qada'u shar'i abinda Allah ya so mu yi a shari'ance, ya kaddara mana mu yi sallah biyar a yini, ya kaddara mana mu yi azumin Ramadana, ya kaddara mana haji ga mai iko, ya kaddara mana kyautata ma iyaye ta fuskar shari'a. To kaga kaza iya zama kashi nawa kenan. To sai Allah ya ce inni idza qadaytu qada'an fala yurad, in nazartar da qada'i ba idza a mai da shi baya. Wanne yake nufi, na farko ko na biyu? Qada'u shar'i ne ba za a mai da shi baya ba. Ai Allah ya ce a yi sallah, dukan mu muke sallah. Allah ya ce a fitar da zakka, dukan mu muke fitarwa. Allah ya ce wala taqrabu zina, dukan mu ne muke nisan ta. Allah ya ce wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Yanzu wannan Allah ya kaddara kar ayi zina ta fuskar shari'arsa, ya kaddara kar ayi sata, ya kaddara kar ayi zalunci, amma duka ake yi a ce ba wanda yake nufi. Al-qada'u wanda yake la yuraddu shine me? Al-qada'ul kauni. Amma al-qada'u shar'i ko wannan yurad, lanna al-mu'minin yaqbalunahu wa ghayru al-mu'minin la yaqbalunahu. Mummune suna karban wannan abin da Allah ya kaddara ta fuskar shari'a, wanda ba mummune ba kuma su mayar da hannu agogo baya su ki bin umarnin Allah, cikin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan qada'i guda biyu, duk abin da Allah ya zartar ko ta fuskar shari'a ko ta fuskar kaddara, dukkansa dai gaskiya ne adalci, dan Allah ce wallahu yaqdi bil haqqi wal ladina yad'una min dunihi la yaqduna bi shay inna Allaha huwa as-sami'ul basir. Wallahu yaqdi bil haqqi, ubangiji ta'ala yana yin qada'i, yana kaddara da me? Dukkan adalci. Domin duk lokacin da aka kawo maganar al-qada a jerin gwanon hukunci, to idan aka ce al-haqqu ya zama ma'anarsa adalci ne. Wallahu yaqdi bil haqqi, Allah yana zartar da abu ta fuskar adalci. Idan ya zarta saukar wani daga mulki ba zalunci bane ba, adalci. Idan ya kaddara hawan wani ko ba zalunci bane kuma adalci. Sai dai hikimomin kila su bayyana ga sauran mutane, kila su bayyana ga waɗansu, kila ba za su bayyana ba ga kowa, amma duk abin da Allah zarta lallai akwai hikima kuma akwai adalci. يقضي بالحق يا دم القضاء الكوني والقضاء الشرعي اما يد ايه القران في فسر القضاء الكوني ذا ده قوه ان كل رد جيرن غوانا ذا غاني وانا القضاء الكوني ني ان كل رد جيرن غوانا وانا ذا غوانا كما القضاء الشرعي ني ده الله تي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وانا يرن قضاء ني القضاء الشرعي وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا wannan qada'i ne nan al-qada'ul kauni, domin Allah baya kaddara fasadi ta fuskar shari'a, ya kace wa qadana ila bani isra'ila fil kitabi me zaku yi za su yi gara la tufsidunna fil ardi astubi za su yi fasadi a cikin wa la ta'lunna uluwan kabira fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna alaykum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajatu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakum al karata alayhim wa amdadnakum bi amwalin mubanina wa ja'alnakum akthara nafir in hasantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala atatati li al qada'u dai iri biyu ne akwai al qada'u al kauni akwai al qada'u al shar'i ubangiji yace inni idza qadaytu qada'an fala yurad lalle in nazartar da wani qada'i nazartar da wata qaddara la yurad ba a mayar da hannu a baya ba mayar da abun baya wanne kenan al qada'u al kauni ba qada'u shar'i yake nufi an bayyana ku to dan kaga bayi suka yi taurin kai al qada'u shar'i biki karba to amma idan al qada'u al kauni yazo ba su yi taurin kai ba Allah ya zarta haka abin zai faru ba wanda ya sai hana shi faruwa amma da ubangiji sai aminu suka yi imani ku yi sallah suka yi sallah ku yi zakka suka yi imani da manzon Allah din suka yi ka ta hanyar qada'u shar'i Allah ke musu magana al qada'u shar'i amma sun kibi ku haka Fir'auna aka yi masa umarni imani da Annabi Musa ta fuskar qada'u shar'i yake yadda to da Allah ka masa qada'ul kauni yayi qada'ul kauni shine koramar da zai yake alfahari da ita ita ce kuma ka halakar da shi da ita wana da fir'aunu ya qaumi sala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yace mulkin misra ba hannu na yake ba koramun gaba daya da gulaban da fadamun da kogunan karkashin gudanarwa yake karkashin gudanarwa ta afala tubsiruna baqa gani sai ce da mutane kaga wannan koramar da yake alfahari da ita ita ce kuma aka halakar da shi da ita hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin bayan lokaci ya wuce kaga ya kida qada'u shar'i qada'u al-kauni ya zai tilasta inni idza qadaytu qada'an fala yurad duk abin da Allah ya zartar da cewa zai faru ba wanda ya ce shi ba zai faru wa inni a'taytuka li ummatika sai Allah ya ce lalle na baka ga al'ummarka Allah ubulikahum bi sanatin bi amma addu'a farko ke ba zan halakar da su da fari ba gaba daya sai dai wannan baya hana ayi wani ayi fari a wani sashi na garin musulmai amma dai ba za a ga mai dukkan garurukan musulmai da fari ba dan Allah ya riga ya anshi addu'ar Annabi Muhammad ta wannan bangare wa alla usallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim haka ba zan tsora abokin adawa a kansu ba min siwa anfusihim wanda yake wajensu baya cikinsu wa yastabiha baydatuhum yazo yi galaba a kansu gaba daya walaw ittama alaihim man bi aqsariha ko da duk wanda ke ban kasa za su yi taron dagi a kan musulmai ba za su iya ba gaba ɗayanmu a ce kafirin duniya kuma gaba ɗayansu su taru a kanmu gaba ɗaya ba za su iya cin dalaba a kanmu ba gaba ɗaya sai dai sa iya murƙushe musulmai a wani ɓangare na duniya su murƙushe musulmai a wani ɓangare na duniya wani ɓangaren ko musulunci na nan da ƙarfinsa da ƙarfinsa babu yadda za su iya addu'a farko Allah ya bar babu sharfi wannan ta biyu ba da sharfi ga shi nan yake ba inda za a tsora musu abokin adawa wanda zai zo ya mallake su walau kama alaihim man bi aqsariha ko da duk wanda ke ban kasa ya taru a kan musulmi hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dha har sai in sashin su ya kasance yana halakar da sashi wa yasbi ba'dhum ba'dha har sai sashin su yana mayar da sashi a matsayin bayi ya ribance su to in wannan ta faru to sai dole kuma kafiri akan su kenan amma in wannan ba ta faru ba Allah ba zai dora kafiri akan ku to wannan kuma ta riga ta faru babu yanda za a yi yayin da duk ya kasance sashin musulmi za su yaki sashi sashi zai riga kashe sashi to kafirai kuma za su tsira a kanmu amma idan sashin mu ya kaunaci sashin mu ya kiyaye dukiyar sashi ya kiyaye mutuncin sashin mu ya kare dukiyoyin sashi da aka ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sai muke ji sashin mu ba ya cin dukiyar sashi ba ya zubar da jinin sashi to kafirai ba za su iya cin galaba a kanmu ba duk da abin da suka mallaka na nukiliya da makaman kare dangi ba za su iya ba makaman a hannun wake a hannun ubangiji ta laiki sun suka yi makaman amma yanzu suna jin tsoron makaman da kansu kullun taro ake a kayyade yaduwar makaman nuki ne, a kayyade yaduwar makaman da waye yi. In suna takamar yawa sai Ubangiji bi musu inda ba su tsammani. Ka duba yadda aka rinka jarrabar Amerikawa da wutar daji gobara fa. Yan kwana-kwana daga sama daga ƙasa, daga sama a rinka deho chemical waɗanda a rinka fesowa don wutar ta mutu sai ba ta ƙarfi. Daga ƙasa kuma ana bi ana kajewa tana ƙarfi, ta sanyi hekta dubu kaza, hekta dubu kaza. Ubangiji na maka yaƙi kana kwanci kana istighfari kana haylala. Kana kafirai da suka fi kowa yawa a duniya. Yau Ubangiji ta alayyadar da su da ambaliyar ruwan sama. An manta da maganar makamin da aka mallaka na nukiliya ko yawan jama'a ko yawan sojoji. Ruwan sama ya kusan cinye rabin ƙasar gaba. Ana cikin mafi. Duk wannan ayoyi ne Allah ke nuna wa mutane. Cewa in mu musulmi muka tsaya Ubangiji ta Allah sai ya isar mana, sauran sai ƙarasawa kawai don mu samu ganima. Gawa ce kawai sai fishi kawai za ka je kai. To amma me yasa da ruwan sama an yi menene, an yi ambaliyar ruwa, an yi gobara, me ya rage ba kawai sai take ta gama bawa kana daurewa ba. Amma ina musulmi zai tsaya kan kana Allahu kana rasulullahi kada ya kara kar ya rage, shine abin da ake bukata. Ina musulmin da zai kiyaye dukiya ta ƴan uwansa, zai kiyaye jinin ɗan uwansa. Babban abin da zai yake wa musulmi barazana shine zubar da jinin, zubar da jinin saki. Jinin musulmi ya tafi a banza haka baya tafiya a banza sai an daga na kuɗa. Duk wanda ya zubar da jinin ɗan uwansa ko jama'a suka kyale ana zubar da jini, ana ta'addanci kowa shi ya kyale. To zubar da jini ɗin koyo ya yi yawa ta hanyar faki da makami, haddisi wala haras, sai nan ba za ka iya kididdige kididdigar adadin mutanen da ake kashewa ba a wata ɗaya kawai a jihohin arewa kaɗai banda Kudu. Ta hanyar tsafi masu kawo mutane tsayayyanka. Yanzu ka duba labaran da ake bugawa a sai a Kaduna ana tsintar mata yanzu sai a kawo mace an yanke farajinta. An kashe ta an yanke farajinta. Saboda siyasa na matsowa kowa na son ya yi tsafi sai ya ci zafi. Sai ya je majalisa ko zai rasa imaninsa. Idan ya zo daga baya a sasun ta tsakaninsu da Ubangiji, idan ya samu kuɗi ya zo ya katon gida 300 cikin 300. Sai ya zo ya ɗan masallaci wanda yake sahu ɗaya mutum biyar. Ya dogon lasafi ta rinka sa kasa ɗinka lalle kusa ne. Ya riga ya biya Allah na shi. A yi tsafi a yi damfara a cikin mutane zuwa abin nan. Shi yasa babu yadda za a yi mu iya yaƙar kafirai matuƙar ko wannan cikin mu. Shi yasa da'awa islamiyya ɓangare biyu take abin nan, kamar yadda Bakar Abdulaziz ke cewa ɓangare biyu take da shi. Ɓangaren farko jarin shine uwar kuɗin, ɓangare na biyu riba. Yake cewa to jarin da'awa islamiyya shine su musulman kan su gyaru, ribar ta kuma shine shigo da wanda ba musulmi ba cikin musulunci. Yace idan uwar kuɗin jarin ya zanto gurɓataccen jari mara kyau, to ko ka samo ribar ma haka ita ma za ta lalace, za ta bi mai uwar kuɗin. To musulmai suna shirka da bid'a da menene, mutane da dama idan suka shigo musulunci sai su koyi da irin wannan abin da fatatun musulmai suke yi. Kisa dole sai an raba kafa cikin da'awa islamiyya da waɗanda za su yi tarkizin da'awa su kan musulman su gyara musulman jarin kenan, da waɗanda kuma za su nemo riba. Idan muka sai riban kaɗai za mu kalla banda jarin, to da sauran mu kenan. Sai mutum ya musulunta sai zo musulunta kuma ya zo yana bid'a. Na ga ya fata daga suna yanzar shiri da yake ne. Walau yin jama a nahin man bi aka tsari ha hata ya kuna ba zuhun yi huliku ba a ba wa ya su biya ba a zuhun ba a ba. Har sai sashen su ya rika halakar da sashi, sannan ne zan tsora kafirai a kansu. Wa ya su bi ba a zuhun ba a ba ko sashen su ya kasance yana ribance sashi, to nan ne zan tsora kafirai a kansu. Amma matuƙar za su tsaya wato su kiyaye jinin junansu, su kiyaye mutuntakar junansu, to babu yanda za a yi tsora wato ainihin kafirai a kansu. Wallahi duk inda musulmai suka sha wahala, ka kalli ko ina daga cikin inda musulmai suke shan wahala za ka samu matsalar shi ne kashe juna da ke tsakaninmu. Shi ne sa tsora kafirai a kanmu, mu kasa samun sakat a cikin mu da tsakaninmu da juna. ورواه البرقاني في صحيحه في wannan hadisi da muke magana akan Al-Imam al-Burqani ma ya rawaito shi cikin sahihinsa. Al-Imam al-Burqani huwa al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ahmad ibn Ghalib al-Khawarizmi al-Shafi, ya mutu a shekara ta 425 bayan hijira. Wazada a cikin riwayar sai ya tsari cewa annabi ya ƙara bayani yace wa inna ma akhafu ala ummati, sani dai ina ji ma al'umma ta tsoro kaɗai ne na al'a'immatul mudullina. Al'a'immatul mudullina wato limamai ko jagorori al-mudullina masu ɓata su. Annabi ce kaɗai waɗanda nake ji wa al'umma ta tsoro al'a'immatul mudullina, shugabanni masu ɓata su. To shine malamai ke cewa shugabannin jama'a ɗin nan kashi uku ne. Kashin farko al'umara dawu sultan masu mulki a hannun kenan. Kashi na biyu al'ulama wato masu ilimi a hannun kenan. Kashi na uku al'ubbadu masu yawan ibada. Kowa ana koyi ne, masu mulki suna da masu bin su, jama'a na bin su, su suke sarrafa mutane. Masu ilimi kuma ana bin su, ana dogaro da fatawansu da maganganunsu wajen aika za ko kar aika za. Al'ubbadu masu yawan ibada kuma suna mutane na jarrabuwa da idan an dinsu da ibada a kyautata musu da su. To in sun gina a kan bid'a haka za a kyautata don cewa daidai suke. Kowanne sai aika binsa. Annabi ce to shugabanni idan suka lalace su ne nake jiwa al'umma ta su. Shugabanni masu mulki su yi amfani da mulki wajen kyautar da mutane da kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai masu ilimi su yi amfani da ilimi wajen kautar da mutane daga sunnar annabi su gina su kan bid'a. Su ne babban abin da annabi ke ji mana su. Jahilan da suka naɗa kansu a masallaci suke ta ibada a ganta a kyautar da su a yi koyi da su bayan su bid'a suke. To annabi ce wannan su yake ji wa al'umma su. Wannan hadisi kuma ingantacce ne. A wata riwayar ta hadisi wanda Abu Dawud Bayanisi da Ahmad da Tabarani suka ruwaito abinda annabi ce inna akhwafa ma akhafu ala ummati, mafi tsoron abinda nake ji ma al'umma ta tsoro al'a'imma al-mudallin, sune shugabanni masu ɓata su. Wa idza waqa alaihim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyama, annabi ce idza waqa alaihim as-sayf idan takobi ta riga ta dauka cikin al'umma ta lam yurfa, to ba za a dauke ta kogon nan ba, ba za a dage shi ba ila qiyamul ila yawmul qiyama har zuwa ta qiyama. Idan har musulmai aka waye gari sun fara yatsar juna to ba za su daina ba har qiyama ta. Lokacin da annabi ke maganar lokacin rayuwar sa ne ba a yatsar juna din, ba ma sabani tsakanin musulmai, waye zai sabani? Idan ka ce kaza na ce kaza ga annabi sai ce kaza ne, sabanin ya tsare daga lokacin. Ya ake ma wahayi dole kowa ya sallama. A cikin musulunci dai ba sabani, kowa daga ya abu da an ce kaza an ce kaza annabi ya ce sai kowa ya yi. To bayan annabi ya bar duniya kaga sabani zai faru ke. To kaga kuwa abinda annabi ya faɗa shi ya tabbata. Da kogin farko da ta faru cikin al'umma shine lokacin da kace Umar dan Khattab. Shine dama annabi ya ce shine kauran da ya riga ya toshe kofar fitina. Kauran da ya toshe kofar fitina. Wanda da zaran wannan kyauran babu jiki suna ta shigo to kogara ta kauce. An fahimta ku? To aka tambaye cewa shi wannan kyauran yaya za a yi, bude shi ne za a yi ko kare shi za a yi? To zai faru na limani ce ai wannan kyauran inda bude shi za a yi to a iya mayar da shi a rike. Amma matsalar karya shi za a yi, idan aka karya shi kuma kaga babu gyara ke. To daga karya shi kuma suna za ta kunno kai ba za ta kauce ba har zuwa ta shi. Kaga kenan sai ko aka zo aka ce Umar dan Khattab. Kaga da shi ne aka tare kyauran kai. Da aka ce da aka tare kyauran sai su suka shigo. Dan Usman na hawa kaga su suna aye samu cikin mutane. Wannan suke cewa ka fara son kai kana sakkafa ƴaƴan dangin gidanka a cikin shugabanci. Da wani ka sa su shugaba, da wani ka sa su shugaba. Aka zo aka yi tawaye, aka zuga mutane, aka yi zanga-zanga. Zanga-zangar da ta hana shi fita ma waje har sallar jam'i ba ya iya fita. Dan tawaye suka kewaye gidansa suka nada sabon liman a masallaci kawai na musulmi suka ce ba sai da Usman ba. Duk da haka Usman bai tayar da hankali. Waɗansu waɗanda suke goyon bayan mulkinsa suka za su ɗauki makami ce dan Allah kar wanda ya ɗauki makami da sunansa. Kowa ya je zauna a kyalis. Waɗansu suka zo suka masa fatawa suka ce kai ne shugaban al'umma halattacce halifa cikin halifofin manzon Allah. Yanzu ƴan tawaye da wani sabon liman ya halatta mu bi sallah ko kuma bi kuma ne ce sallah ita ce mafi girman ibada da musulmi ke yi, dan haka duk wanda ya iya ta ku bi ku je ku bi sallah. Wanda suka zo suka ce za su yi masa biyan mulki ƴan tawaye da ƴan nadegon da kenan yace a ji yace aje a bisa sallah sai duk da haka ba su hakura ba yana zaune a gidansa ba yi da komai sai sallah sai karatun qur'ani sai sallah sai karatun qur'ani suka zo suka ketaro yana karatun qur'ani suka yanka shi suka tafiye su aka kawai wasu shugaba yayin zalunci a ganin su ne fa ba wai a hakikatar abin su zalunci ne ba su haka suke ganin zalunci ne tunda zalunci ne kuma dole a yi masa zulmin mulki ko da karfin siya to dan Allah da suka yanka shi bukatun su ta biya bukatun su ba su biya ba dan lokacin da suka yanka Usman dan Affan suka yi tafiyar su to kuma sai matsala ta faru wanda suka zo shi ne a saki gaba cikin su kuma aka kiyarda jama'a kuma suka ce Ali bin Abi Talib suke so zama su gaba Ali bin Abi Talib ce sai kun je masallaci an yi tela cewa ni ne halifa ba a samu wanda ya ki ba sannan in karba aka je aka yi tela a masallaci duk jama'a suka je suka masa baya amma nan sa hankali ya kwanta kenan a lokacin ko Muawiya yana gwamna a Sham Muawiya aka je aka ba shi labarin an kashe Usman bin Affan yace waye halifan zaka ce Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib ya aika takarda cewa kai Muawiya da gwamnan Usman ne yanzu kuma na zama halifa da haka sai kai mu baya sai ce a'a me ake ciki da wannan wannan sai kike Usman ba na labari ku yace abin da muke so kai mu baya a cikin kafin in faɗa ma me yake saboda mutane ne masu ƙarfi sojoji ne masu yawa kace zaka bi su a cikin tsaye ku ka kama su yanzu na gaban ka bari hankali ya kwanta idan muka samu ƙarfi sai mu kama su a hankali kowa mai yake ba a gaggawa cikin al'amura shi ko Muawiya yana ganin a'a ba yanda za a yi mika hannu din ma mubaya a sai ta fito da waɗanda suka kashe Usman an yanka su Ali bin Abi Talib yana ganin kuma wannan lokacin yanzu lokacin bai ba in kai ka ba da aka yi mubaya'a an san kana da ƙarfin soja ina da ƙarfi a gida ina da ƙarfi a waje ƙananan fitintunu na gidan gida zan fi ƙarfin su amma in ba ni da ƙarfin waje na cikin gida za su samu da hankali lakin lai kada Allah amran kana maka ulakin aka al'amari ya faru kuma aka yi yaki kaga ta kobin da ta faru kina tsakanin wadanda suke ganin Muawiya ya yi daidai da wanda suke ganin Usman ya yi daidai Ali bin Abi Talib ya yi daidai kuma aka yi ta gabza fada tsakanin su haka al'amari ya yi tafiya wannan kaga sai ya bude kofa na kafare kuma su zo daga baya su ci nasara akan musulmi tunda musulmai duk nasaran da suka ci na kare daular Romawa da Farisawa yanzu da jita-jita da saɓani da aka samu a tsakani da juna wato na wannan rikici kaga ya haifar da sai kafare suka tsaya gefe guda har sai da sai ga musulmai sun yi wa kansu tatar sai su zo su karasa duk da haka a lokacin nan na sahabbai abin da ya kamata ku fahimta cikin wannan kissa Ali bin Abi Talib ya gina abinsa bisa ga ijtihadi Muawiya ya gina abinsa bisa ga ijtihadi duk cikin su ba wanda wai san zuciya ne yasa yake son ya gina uwansa kowanne yana da abin da yake gani ya dogara da shi na gaskiya matsalolin da kowanne ya samu tsakanin su shine shi Ali bin Abi Talib ba dukkan irin dinansa ne yake cikin sahabbai ba akwai sahabbai akwai kuma waɗanda suke tabi'ai da kuma waɗanda suke munafukai sun shiga cikin sun saje da sunan goyon bayan Ali haka shi ma Muawiya ba dukkan waɗanda suke tare da shi ne ya zanto dukkan sun zama sahabbai ba akwai waɗanda suke cikin sahabbai sannan akwai tabi'ai da sauran waɗansu munafukai da suke shiga tsakani dan akwai lokacin da aka zauna aka ce a yi sulhu da juna kaga ai bayan an riga an rabu an daina gwamnati yaƙi wannan sansanin sun koma nan wannan sun koma nan wace gari za a zo a rubuta takardar sharuɗa ta sulhu da juna da kaza da abubuwan da ya kamata a yi sai waɗansu suka ga to ai wannan sansanin in muka bari aka yi sulhu gobe ai musulunci ya ci nasara ke sai suka tashi cikin dare suka haɗa runduna daga cikin nan gurin suka kaiwa waɗannan sai suka sake haɗa waɗansu daga nan ta kaiwa wancan sai sai mutanen Aliyu suka ɗauka ko mutanen Muawiya sun yi da rebu kenan sun ce za a yi sulhu bayan ba a yi ba to mutanen Muawiya suka ɗauka mutanen Aliyu sun yi da rebu kenan sun ce za a yi sulhu ba a yi ba kaga aka ci gaba da yaƙi har ƙarshe shi ma Ali bin Abi Talib ya mutu cikin wannan fitinar a cikin shi ma cikin wannan fitinar wannan fitina ta ƙara kenan ɗansa Hassan ya zo ya karɓa da Hassan bin Ali ya zo ya karɓa halifanci ya ga yaya zai yi babu yadda za a yi kan musulmi har sai in ya sauka yace shi ya haƙura sai bai wa Muawiya shugabanci yace shi ya haƙura dan abinda annabi ya faɗa lokacin rayuwarsa ya gaskata lokacin da annabi ya fito da shi cikin jama'a ya ce inna bani haza sai wannan dan da wato gaba ne Allah zai satunta bangarorin musulmai guda biyu masu yaki da juna a sanadiyar wannan bawan Allah lokacin shi Hassan ai na yaro amma gashi kuma Allah ya kawo ranar, an yi masa halifanci, an yi masa mubaya'a bayan mutuwar babansa, sai da cewa ba zai yiwu ba sai in ya haƙura da shugabanci ya bawa Muawiya, ya haƙura ya bar masa, wanda shi tana da maganganu kuma akan wannan. To wannan kuma sai yasa aka samu kwanciyar hankali ta wani lokaci. Musulunci ya karfi wannan mutar yaƙi kuma ta tsaye. To aka yi ta tafiya a ɗan samu yarsa tana kaɗan ta kwanta, samu yarsa tana kaɗan ta kwanta, ba dai hankali ba zai kwanta ba da har kiyama ta tashi. Har babbar fitina ta zo, wanda marubuta suke cewa ba su taɓa ganin irin ta ba. Shi ne fitinar da Qatar suka taso daga ƙasashen gabas masu nisa can wajen Kana. Suka taso suka sun faro suna bin darurrukan musulmi ɗaya bayan ɗaya lokacin halifantin Banu al-Abbas. Bayan Banu Umayya sun riga sun mutu, har suka shigo Bagdad suka kashe halifa. Ibn Kathir a cikin littafin Al-Bidaya wannan aya yace, na yi kwana da kwanaki, uqaddimu rijlan wa akhiru ukhra, ina kwan gaba kwan baya. Yace na rubuta wannan tarihi ko kar in rubuta, saboda munin abin da ya faru. Yace ƙarshe dai na ga gare in rubuta don ba da amanar tarihi, ba yanda zan yi dole in faɗa, amma abin da baƙin ciki ka faɗa abin da ya faru da mutum. Tatar suka shigo, arna suka shigo har Bagdad suka yanka halifa. Yake a rana ɗaya sun yanka malami tsakanin malamin hadisi, malamin tafsiri, malamin fiqh, gaggan malamin mutum 500 yankan rabu. Yake ta kai matsayin da ta tare guda ɗaya sai zo samu lungu ya tara musulmai gaba ɗaya su rinka yin layi. Yake ku rinka zuwa yana watsa kasa yana cewa ku zo ɗaya bayan ɗaya suna zuwa suna kwanta yana yankan. Gaba ɗaya ruhin ƙarfin jikin an zare, ruhin kishin an zare, darunta an zare ta da cikin mutum. Wannan shi ne taslisin da annabi ce, Allah ya tsallisa alaihim aduwan. Wannan taslisin kenan, yace hatta yuhlika ba'dhum ba'dha wa yasbi ba'dhum ba'dha. In wannan ta faru, to taslisin zai zo, sai Allah ya tsora kafirai a kai. Tsorawa kuwa kenan ba da ƙarfinsu da dai ba ma, har da ƙarfinmu za su yi amfani su. To menene zai gadar da wannan? Saɓon Ubangiji, yawan shirka, yawan bido'i, yawan zinace-zinace, yawan luwaɗi, kafirci, ƙaton kuɗaɗen jama'a. Wannan duk wannan shi ne abin da zai kawo taslim. Kafirai su rinka juyin mutane kamar juyin waina irin yadda suka so. Yanzu to ba wani fargini da mummuni ke da shi a gabansu. To wannan takobin tun da ta faru ba za ta kauce ba kenan har kiyama ta kai. Sai dai ka samu wani sashen ana zaman lafiya. Wani sashen kuma ana rikici, wani sashen idan an lallafa, wani sashen kuma a tayar da rikici tsakanin musulmai da junansu. Da annabi sai in takobin ta faru ba za ta tsaya. Yanzu yakin Afghanistan bayan musulmai sun ta nasara sun kori sojojin Rasha, sun kori sojojin masu goyon bayan Najib, sai ko me ya faru tsakanin su? Sai kuma tsakanin musulmi da musulmi, kuma har yau haka ake kula tsakanin musulmi da musulmi. Yanzu Somalia daula ce guda, dukkaninsu musulmi ne, ba su da bare. Yaran su ɗaya addinin su ɗaya, tun da su so kori tsayin barri da ya faru kuma tsakaninsu da juna, ciki ta kashe juna tsakanin musulmi da musulmi. Haka yake ta faru. To mu nan gurin Ubangiji ta Allah ya samu da zaman lafiya, don wata hikima da ya ga dama ba dan ba mu yi ɓarnar da ba. Ina ɓarnar da muke ta fi ta kan, amma kowa baya jin komai, baya wa'azantuwa, baya ɗaukar izini. Ba dan ɓarnar da muke ba ta fita ba, wallahi ɓarnar da muke yawanci ta fita. Amma dan wata ganin dama ta Ubangiji ya ba mu zaman lafiya na wani lokaci, sai abin da ke mana barazana fashi da makami, masu satan yara, masu yanke kawunan mutane. Amma da a ce ga wata jama'a gungu na musulmai sun ɗauki ta kubba da masu da bindigogi suna yaƙar wata jama'a su ma gungu na musulmai, Ubangiji ta Allah ya kare mu bai kawo mana wannan. Wanda wannan in ta faru shi ne babbar musiba. Ka ɗan faru lokacin da tsina an gani. Kaɗan ne wannan muƙaddima ce. Sai dai mai fatan Ubangiji ta Allah ya ƙara kare mu, ya ƙara kare mu, ya ƙara kare mu. Wa idza waqa'a alaihim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah wa la taqum as-sa'ah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kiyama ba za ta tsaya ba, hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina, har sai wata kabila cikin al'ummata sun riski kafirai, sun riski mushrikai, sun je sun nade da su. To shi ne malamai suka fassara biyu, hatta yalhaqa, har sai wata al'umma cikin al'ummata sun riski da kafirai, sun hadu da su, to wannan hal huwa al-luhuqul badani ko huwa al-luhuqul qalbi ko kuma huma shin za su tashi su zauna a garin kafirci ne ake nufi ko kuma a'a za su haɗe da kafirai a zuci su ma su zama kafirai su yarda ko kuma duka biyu shine suka ce wato duka biyun ake nufi ko wanne na iya fitina ta sa musulmi ya zai kasa samun yanci a ƙasar sa har sai ya hijira ya je ƙasar kafirai yanzu musulmin da yake Egypt Misra ko yake Algeria ko yake Saudiya ko yake Korea kan samun yancin addini har sai ya je America nawa ne yan Saudiya da suke gudun hijira a America ko yan Misra ko yan Algeria da suke gudun hijira a Faransa ko yan Libya da suke gudun hijira a Faransa ba su isa ta kasar Libya ba kana cewa Libya tana da awar musulunci Algeria na da awar musulunci ina da Iran suna da awar musulunci duk Larabawan da kuke ji daga ne babu kasar da ba ta da yan gudun hijira a ba dan koyo ba sai dan addini ba banda na siyasa na addini to ba inda ba su da shi Usama bin Laden da ake magana sa a yau bai sai shiga Saudiya ba a yau Usama bin Laden bai sai shiga Saudiya ba nan cikin Saudiya ne haifafan Saudiya ne bai sai shiga ba saboda kawai America ta sa masa maki ta ce dan ta'adda ne shike ko dan wai an sa masa baki an ce shi dan ta'adda ne ta'addancin sa kuma shine ya da musulunci ya da sai muka musulmai na Afghanistan shine ta'addancin sa wannan ya zama ta'addanci kawai yake miji musulmai yan uwansa to kaga sai su tilasta musulmi kenan ya bar garin musulunci zai tare cikin kafirai idan shi yana da karfin da zai tsira da addinin sa ya zai tsira da yayansa da talabijin da rediyo da jarida da mujalla da makaranta kadai kai kadai baka yi saka yaki da su ba talabijin din da rediyo da jarida da mujalla da makaranta duk suna yaki da addininka idan kana America ko kana English ko kana kowace kasar Turai hada suke da addininka kai kadai ne kake kokarin da tsora tarbiyya dan kan tarbiyya a cikin addini duk waɗannan kafofin masa labaran ba su yadda ba suna fada da abin da suke kai da su wafo na karfi kai za ka yi barci talabijin sun zuba lokacin barci 24 hours to ya za ka yi kenan saboda haka idan musulmi ya tsaya a kafarci a sake a kurkuku ko a kiki ko a yi masa aski da kwalba irin yadda ake a Libya gemu din da idan kamar a Libya sai an ma aski da kwalba idan kuma ka tafi kasar kafirai kuma kai ne kaɗai za ka riƙe addini ƴaƴan ka kuma bai da lafiya da shi to kaga wannan waɗansu alamomin da annabi ke faɗa lokacin ba su faru ba cewa har sai an samu waɗansu daga cikin ummata sun gama ce zai sare da kafirai la taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikeena har sai an samu cikin al'ummata su yadda su je su rusu su hadda kafirai wannan haduwa ta gangan jiki kenan waɗansu kuma za su gama ce ma su yarda saboda wahalhalu da jahil ga wahalar rayuwa ga jahil yanzu Bangladesh ƙasa ce ta musulmi duk shekara sai an yi musu ambaliyar ruwa duk shekara sai an musu ambaliyar ruwa tana cikin kasar da kowace talauci a duniya idan talauci ya haɗu da jahilci kunan kafirci duk su tabbata ke sai kawai wanda Allah yake ba ka da koko ba kuma ga jahilci a sai da hali yake saboda da an zo wajen kokarin kai maka kai wa rayuwarka gata a nuna maka kafirci sai mutum ya yi da kafirci sai su nuna suke yin radda a sakamakon dukka da za a musu za su kwanta su yan gudun hijira ne sakamakon kilo guda na shinkafa da za a ba su ko na madara sakamakon kilo guda na suga da za a ba su sakamakon danshi da za a karba a makaranta nawa ne suke yin radda kuma lokacin da aka zo aka yi rikicin zangon katau aka zo aka kwashi yan uwan musulmi aka kai su Kaduna suka ta gayyara duk ana ganin musulmai ne suke mutu a nan nan gurin inda musulunci ke da ƙarfi kenan a arewacin Kaduna wai yanzu musulmin zangon kusan bai sai koma ba musulmin tafa kwale bai sai koma ba har yanzu suna gudun hijira a wajen turare kuma suna gudun hijira wai lomar su ta gare su a tsakanin Kano da Kaduna da Maiduguri da Bauchi da Sokoto yanzu idan ka dauka a nan cikin Kano kana ta bai kwanta ba to balantana ji wanda bai samu ga za hankalin sai ba da haka a sakamakon rashin bin Allah ta wannan bangaren kadai sai kowa ya shiga cikin wahala mai shi hankalinsa ba zai kwanta ba sai Allah ya fati maka kwanciyar hankali da shi balanta na koma da shi. Wa hatta ta'kuda fi amin min ummati al-awsan, haka annabi sai kiyama ba za ta tsaya ba har sai waɗansu fi amin fi amun wato jama'o'i cikin al'umma ta sun rinka bauta ma al-awsan gumaka. A wata riwaya ce hatta ta'kuda qaba'ilu min ummati al-awsan, har sai waɗansu ƙabilu cikin al'umma ta sun rinka bauta ma gumaka, wato har sai sun rinka yin shirka mirarin bayan suna da auren musulunci, har sai sun rinka bautan kaburbura bayan suna da auren musulunci. Wa annahu sayakunu fi ummati kazzabuna, annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a samu a cikin al'ummata maƙaryata, takatun maƙaryata, salatuna har mutum 30, kulluhum yaz'umu annahu nabi, kowanne ɗaya yana da auren annabi ne. Shi ne Imam al-Qurtubi yace mun kirga mun ga adadin ya kai 30, kai ya ma wuce 30 waɗanda suka taɓa yin da'awar annabta. Yace mai yawa abinda annabi ke nufi da wannan adadin ba yana nufin iyakancewa ba na wanda za su yi da'awar annabta. Amma abinda ake nufi da wannan adadin na 30 shi ne adadin waɗanda za su yi ƙarfi har a ji ɗuriyar. Amma in ba haka ba, in dai ɗaiɗaikun masu da'awar annabta ne ya fi kai wa. An gane ku? Sai dai adadin waɗanda za su yi ƙarfi, waɗannan ɗin an rinka samun wasu daga cikin lokacin annabi. Misali Musailamah ibn Kazzab ya yi da'awar annabta tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya haɗa runduna mai ƙarfin gaske. Ƙarfi a lokacin halifancin Abubakar Siddiq ya kasance an ci nasara a kansa, an kare shi Musailamah. To bayan shi an yi samu da dako irin su Sajja, irin su wane ne daga cikinsu, waɗansu sun tuba, waɗansu an murƙushe su, haka dai aka yi samu. Wannan abinda annabi ya faɗa kenan na ala na abubuwa da za su faru kafin faru su, wanda ɗaya daga cikin alamomin annabi su ke. An gane ku? A wata riwaya yace yakunu fi ummati kazzabuna dajjaluna 27 minhum 40, a wata riwaya bai ce 30 ba, sai ce 27. Yace cikin su akwai 4 mata su mara su da'awar annabi, duk an same su a tarihi. Wa ana khatamun nabiyina, alhali ni ne tukamakin annabawa, la nabiyya ba'di, babu wani annabi da zai biyo bayana har ya zuwa tashin kiyama. Ko da annabi Isa da annabi ba da labarin zuwansa, ba zai zo bane ba da sabon sako, zai zo yana bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda ka'ida Qur'ani ya shafe Linjila, ya shafe At-Taurat, ya shafe Zabura. Yanzu ko da annabawan da suka zo da waɗannan littattafai za su dawo duniya da zama a yanzu, ba za su yi aiki da littattafansu ba, sai dai su yi aiki da Al-Qur'ani. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Annabi ke wala tazalu ta'ifatun min ummati, wata al'umma daga cikin wata tawaga cikin al'umma ta ba za su gushe ba, 'alal haqqi suna kan gaskiya. Duk da fitintunu da za su yi ta faruwa, akwai al'umma da ba za su gushe ba akan gaskiya. Mansuratan kuma su zanto ababen taimako, Ubangiji na taimakon su. La yadurruhum man khazalahum, wanda duk yake taimakon su ba zai cutar da su ba, wala man khalafahum, ko wanda ya saba musu. Haka za su yi akan gaskiya, hatta ya atiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, har sai al'amarin Allah ya zo. To shi ne malamai suka ce me ake nufi da al'amarin Allah? Wadanda suka ce al'amarin Allah shi ne tashin kiyama, wadanda suka ce al'amarin Allah shi ne wata iska da Allah zai aiko nan gaba, ɗaya ce daga cikin alamomin tashin kiyama wadda za ta karɓe dukkan rayukan mummuni. Ba abun da zai yi saura a bayan ƙasa mace ko namiji face sai wannan iskan ta tafi. Saboda Allah alƙawarin ba zai tafi kiyama ba sai akan kirarin sarki, mafiya sharrin mutane a banza. An fahimta ku? To wannan hadisi shi ne malamai suke cewa to su wane ne waɗannan waɗanda aka ce tsaya a kan gaskiya? Da yawa daga cikin malamai na salafus salih magabata daga da suke ce hum ahlul hadith, su ne masu dangantuwa zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, su ne ahlus sunna, masu dangantuwa zuwa ga sunnar annabi, suna dangantuwa zuwa ga tafarkin annabi sama da tafarkin wani, dan sun san dukkan wani wani da za a danganta ka wajen bin hanyarsa ko tafarkinsa ko gwadabensa, to wannan nan bai darda sa ba su cikin su kai musu dari na annabi. Da aka kawo gwammace a danganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, a ce musu su ahlus sunna,
aka tambaye Imam Malik suwa ne ne ahlus sunnah yace humul ladzina laysa lahum ismun illa ahlus sunnah yace sune wanda ba su da wani suna sai ahlus sunnah
ya salam
ba su da wani suna wai kace musu wani 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 duk ba su lokaci kace musu mabiya sunnar annabi ko bukata Allah ka sa mu cikin su to shine malamai suke ƙara yin shirki kamar Imam Nawawi yace ba dan ne bane ko dan mutanen su haɗu a gari guda
yace jaiz
ta iya yiwa su haɗu gari guda ta iya yiwa a samu ɗaiɗaikun su a duniya daban-daban ko ba lalle bane ba dan su dukkanin su malamai ta iya yiwa a samu babban malamin hadisi ta iya yiwa a samu babban malamin fiqh babban malamin tafsiri a samu babban likita a ciki a samu babban soja a ciki a samu babban mai ibada zahidi mai gudun duniya a samu alqa'im bil amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar mai hana mummuna aiki da umartar mutane da kyakkyawa a samu dan kasuwa mai gaskiya a samu lebura mai gaskiya leburanci ba har sai sallallahu alaihi wasallam to a iya samun su a cikin kowane bangare na sana'a da jama'a suke yi tawabun neman ilimi kasuwanci kwadago cikin soja cikin dan sanda cikin kasam cikin yan siyasa sai dai ku ne dan haka aka siffanta su a wata riwaya aka ce su dai ku ne daga cikin kabila zakkani daga cikin galuruta zakkani a cikin wani sai dai ku ne nuna su ake da an zo ruwar dan ce wane kowa ya san yayi fice a cikin yan kasuwa ba mai fatanta gaskiya irin kaulan wahid alawruj salam wahid ma bi dalil magana daya baya idan ka zo cikin ma'aikata magana daya baya idan ka zo cikin teloli magana daya baya haka ne ku haka Imam Nawawi ya faɗi fassarar yace to sune wannan sa'ifa wanda suke Allah zai taimake su adal haqqi mansura suna bukatar taimakon Allah saboda duk mutane sun saba musu yanzu aka samu dan kasuwan da zai gaskiya cikin kasuwanci wanda za su fara yaki da jijin suwa yan kasuwan sai suwa yan wanda yan kasuwa yan an samu ma'aikatan gwamnati da kwatanta gaskiya wanda zai fara fada da jijin yan wanda ma'aikatan gwamnati yan an samu dan siyasar da aka tafi kamfeni sai a tsaya a yi sallah ana magana yake neman zabe kana magana sallah yan uwan su din siyasa za su fara zage su duk inda waɗansu masu dangogin sana'a suke mai kwatanta gaskiyar cikinsu sai ya zanto abin nunawa to waɗannan su ne ahlus sunnati wal jama'a ba da'awati da baki ba aiki ne kawai aiki zahiri da'awar baki ba ta wadatar su bihi masa'il a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsir ayatul nisa'i تفسيرين آيان لن تسكين سورة النساء ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت منفصلة الثانية مسألة تبيو تفسير آية المائدة فسر آيان لن تسكين سورة المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله منفصلة الثالثة مسألة أكو تفسير آية الكافي فسر آية لن تسكين سورة الكافي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا من تفسير الكافي الرابعة مسألة هدو وهي أهمها إكتي مضيا مهم من مسألة لنوان نبابي منفهم تماما أن الإيمان مسألة إكتي منين معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع منين معنى الإيمان بالجبت من في الجبت إلى إيمان الغنك أو إيمان السهري والطاغوت طاغوت هو من في دقة من ذي ساكي كتر إيا كرت بنجد منين أكي نفي دي إيمان الجبت أو إيمان الطاغوت من فهم سوانا أوانا بابي هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها ما أبوه بها ومعرفة بطلانها إن داتي واد أبوه أزوتي shi ake nufi ko kuma aikin ka na zahiri ya dace da ayyukan masu imani da tsabutu tare da cewa a zuci kana ganin abin bai dace ba wanda ake nufi cikin biyan lalle za a kirga mutum ya yi imani da tsabutu in ya yarda da abin a zuci ko da bai aikata ba kai ba ka sihiri amma kana ganin yin sihiri ba komai a daga kake da mutum kai baka wani aiki na sako kana ganin masu yi ko ba laifi suke ba kyalin suke sai dai kike da wanda suke
baka yadda da sihiri ba, baka yadda da bautar gumaka ba, amma kana ganin masu yi kuma a ba su dama su. Daidai kake tamfar kai ne kai da kanka. Yanzu kwata-kwata baka fahimci ma'anar la ilaha illallah. Kwata-kwata baka fahimci musulunci ba. An fahimta ko? To dacewa da su a zuci tana ganin dacewar abin da suke yi, wannan shi ne abin da ake nufi al'imanu bil zuci wa tawakkul. Ko da kuwa kai baka je kai shiga daga zuci ba. Mutane suna bautan kabari kai kake ganin daidai ne, kar a yi musu sawa, wannan ai ba komai. Daidai kai da kaje kai ibada ba suke ba. Suna bauta kaburbura tana ganin daidai ne. Dole sai ka yi inkarin abin a zuci, ka kuma yi inkari a harshen ikara da jarumta, in ba ka da jarumta ka yi juriya har ka samu jarumta. Amma da ka kiya abin azuci mafi karancin darajar imani ka kiya abin azuci. Haka kuma dacewa da masu aikata saban a zahiri, to ki akwai lokacin da zai zamanto daidai wa daidai kamar kai da su, akwai lokacin da zai zamanto ba haka bane. Yanzu idan tilasta maka aka yi, ya zan kunci ka illa man ukuri haƙi ne tilasta ka. Kun ko ba haka ba, to kuma za ka dace da su. الخامسة مسألة كبيرة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين يتسوم إيمان بجبت الطابور تكي تيوى كافرين هر ما سنتم من يسلوا يد يهود تكي كاوي كافر ما كسنتم مثل ما يسلوا تكي هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا كما نبدأ أمك سيوان ماذا من جدا أيهم توتي ليتي هر غاري كرسة ما دعين إزالة غاري كرسة دعان سنة in ka tashi zabe gare ka kada Qur'an kai sirsa dan mutum mai cewa Allah uku ne da kadara ga wanda ya kada Qur'an ga wanda yake a ga Allah yayin manzon Allah. Yanzu kaga maganar su ta dade ta malaman Yahudawa din ta ko bambanci babu. As-sadis tu mas'ala ta jida wa hiya al-maqsud bi tarjamati ita ake nufi da kullu babu anna hadha la budda an yujada fi hadhihi al-umma lalle ba makawa sai an samu wadin su cikin wannan al'umma suna shirka tare da da'awarsu ga musulunci. Kama ta karara fi hadisi Abu Sa'id, kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri fi jumu'in kasira, cikin al'umma masu yawa za a samu cikin haka. Allah ya tsare su. Annabi na faɗin wannan ba dan mutane su ba sai dan mutane su ne santa, kamar yadda muka gabatar tun a farkon babi. As-sabi'atu mas'ala ta bakwai, tasrihuhu bi ruku'iha a'ani ibadatul awsan fi hadhihi al-umma, yadda annabi ya fito karare ce cikin wannan al'umma za a samu wanda za su bauta goma kama. يتي حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين هو حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. فبقل الله النبي الثامنة مسألة تتكوت الأجب الأجاب ببان أبو ماماك مرود من يدعي النبوة أسامون ذي فتوين أدعور النبشة مثل المختار كمر مختار ابن أبي أبيد الثقفي ونمتن ذي فتو أيمن مع تكلمه بشهادتين ترجع يا فتى كلمة شهادة هاتي في مسلميني وتصريحه بأنه من هذه الأمة قالت يأتي كما بيان أنه محمد لي أمادة كرتي يدع وأن نمسك وأن الرسول حق يا يدع النبي قسياني وأن القرآن حق يا يدع القرآن قسياني وفيه أن محمد خاتم النبيين أنك يا يدع القرآن قسياني يا يدع القرآن أنت أنه محمد كلي خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح yana gaskata duk abin da muka ambata tare da kuma yana san kishiyar abin shine da'awarsa ga annabta wa qad kharaja al-muqtar fi akhir asr as-sahabati muqtar ya fito a daidai karshen lokacin sahabbai ne wa tabi'ahu fi amun kathiratu aka samu al'umma da yawa wadanda suka bi da farko ya da'awanci barde ne mai kare mutuncin annabi sai samu mabiya da tare jama'a sai ci to aiki ma kuma annabi ne yasa duk wanda yake so kawo bid'a cikin musulmai baya fitowa kallar da siyarsa sai ya sake da gidan annabta. Yanzu duk waliyai da ake na bogi kowa ta asali jikin annabi ba haka bane ba, ba wanda yake a wajen gidan annabi. Duk waliyai da ake duk masu tsare wannan gadariya an ce jikin annabi a wajen gidan jikin annabi ne tijani ma da yake a Maroko shi ma an ce jikin annabi ne kigenin da kuma ne zo kwanan da shi ma sai ce jikin annabi ne. Ba indiya ya fito shi jika annabi ne, barbar ya fito shi jika annabi ne, kowa fito bayan annabi kuma yana magana bilisanin arabiyyin mubin duk kuma ba laraba ba aka wasu ce kuma duka su jika annabi ne aka kuma aka nuna wai wani abin da wai wani zarzaki na zaria duk kuma aka ce wallahi ma yayi kama da annabi aka duk wanda suka faɗa wannan wallahi sun zagi annabi. Yanzu annabi na da tsage a fuskar sa aka kuma mutum da zube aka ce wai yayi kama da annabi
annabin da yake raba atani kifa dogobe kifa gajere ba farin balarbe aqnal qarni al-arnain mutumin da yake da karan hanci sallallahu alaihi wasallam hakko ko wani mutum wajen gobe wallahi wannan ya kamata wai shi ma wai ya kamata hakko duk wanda yake so ya sai fike da gidan annabi
Allah ya rufa mana
asiri at-tas'atu mas'alatu tara al-bisharatu bi anna al-haqqa la yadulu bil kulliya annabi ya bisara cewa ba yanda za a yi a nemi gaskiya a rasa gaba daya kamar za da kima maza kamar yadda da can ta saba kaucewa kafin zuwa musulunci a yanzu fa ba a neman ta a rasa sai fa in kiyama ta zo ne balla ta zalu alaihi sa'ifa lalle a samu wata sa'ifa a kan gaskiya sai dai kun mutane a kan gaskiya cikin malamai ne cikin yan sanda ne ko yan siyasa ko sojoji ko yan jarida sai an samu ɗaiɗaiku a kan gaskiya cikin teloli cikin masu sana'o'i da laifurori ɗaiɗaikun mutane kan gaskiya al-ashir matsala ta goma al-ayatul kubra babbar aya annahum ma'asallatihim su ahlus sunna waɗanda suke kan tafarkin gaskiya ɗin nan tare da ƙarancin adadinsu la yadurruhum man khazalahum wanda duk ya fito na fito da su ba zai cutar da su ba wala man khalafahum haka wanda ya saba musu wanda yake taimakon su ba zai cutar da su komai ba wanda ya saba musu ba zai cutar da su komai ba duk yan bid'a su taru a kansu ba komai tamfar sun bai albasa ruwa ne ba abin da zai faru suna nan a kan sunna ko ana da kawa taren yawa duk ba zai razanar da su yi gigi tun da su ba dan sun san cewa ba a gane gaskiya ta hanyar yawan adadi ana gane gaskiya ne ta hanyar dalilin shari'a qala Allah qala rasulullah duk wanda aqidar sa da maganganun sa suka dace da qala Allah qala rasulullah shine akan gaskiya ko shi kai ne duk wanda maganganun sa suka saba ma qur'ani suka saba ma hadisi ko sun kai adadin gashin kinkiya dan yawa to shine akan gaskiya in ba tsoro ba a gwada dalili mana ba cewa aka hada dantse da dantse ba a hada karfi da karfi ba a hada aya da aya da hadisi da hadisi a lokacin nan za a gane wa inna aw iyyak la ala hudan aw fi dalalin mubin dole a gane tsaya wai shi kun gaskiya wai shi gaskiya duk wanda taryan ga aya ga hadisi ga maganar sahabiwa ne ga maganar tabi'iwa ne ga maganar imam malik ga shafi'i magana ta kare duk wanda ya ta'atu'i ya kai ya komo ya buga misalai ya bada labaran da na yanzu ba aya ba hadisi idan ma su gane ko abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladan kai wanda muka yi kuskure Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wannan aya qalat lil yahudi billahi maghlulatun zullat aydihim wannan da ranan tafsiri ya kamata abinda ayar take nufi a gurgudi wato yahudu ne suka ce yadullahi maghlula suka ce wayan nan Allah wato kamar a makalaiki da an ce maghlula abinda aka daure shi a wuya to laraba suka faɗa haka ya zanto ma'anar da take nufi shine rowa dan mutumin da hannunsa ke daura a wuyan sai na zai sake hannu har ya iya ba da wani abu to yahudu suna nufin ma'ana ubangiji ta alamar rawaci ne wannan shine rashin kunya da fitsara ta yahudu kenan har su jingina ma Allah ta waya shine ruwa sai Allah ya ce gullat aidihim to wannan gullat aidihim malamai na mata fassara guda biyu wadanda suka ce du'a'un li alaihim kamar addu'a ne ake musu Allah ya mayar da hannunsu ya zanto a daure ayi musu maridi wannan kuma zai zanto ranar tashin kiyama kenan ranan da za a gane masu laifi ta fuskar su yura fil mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wa la qadab a daure su a gefe su ta ko ya zanto gullat aidihim labari ayat take bayarwa su ne marwata su yahudi tunda ababan da Allah ya wajabta musu na wajibi a cikin dukiyoyi ba sa fitarwa abinda Allah ya haramta musu na cewa kansu zake masa kuma suke zake masa wallo ino bi matsalu Allah an ce su saboda abin da suka faɗa din nan na jingina aibu zuwa ga Allah sai Allah ce bal ya dahu ma ba su tsakani nan raddi ke na akan hannayen ubangiji ta ala guda biyu ma ba su tsakani a shin fuda suke ba a daura suke ba yun fi ku kai fa ita ubangiji na ce su wa irin yadda yake ya ba wanda ya ga dama a ko yake a kowane lokaci ba wanda baya cikin ni'imar ubangiji wa la zidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana kufra wa zulma aya ada katiran nuna yadullahi maghluna suna dingina mu Allah aibi Allah kuma ya mayar musu da martani nan aibi biyu suka dingina mu Allah
farko suka bingina cewa hannu ɗaya gare shi, dan sun ce yadullahi, kuma hannu ɗayan kuma suka nuna marwaci ne hannun, suka ce mazaluna. To sai Allah mayar da martani duka ga matsalolin guda biyu, cewa hannu ɗaya ne ce bal yada, an da ya guda biyu kenan ba ɗaya ba. Sannan maganar mazaluna ba haka bane, sai ce mabbusuta sami yumdi kayfika, ya rabbi kan matsalolin. Da haka dai ayar tana nuna Ubangiji ta'ala na da hannaye guda biyu da suka dace da shi, wanda ba su yi kama da hannun kowa ba, don dukkan siffofin Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ba su yi kama da kowa ba. Wannan kuma yake menene fassaran hazwan kuzzati bil kuzza? Wannan a fassarin bayan mun fassara, mun ce al-kuzza shine kunnan abin da mashi ko na damu da na hagu, kowanne wannan kuzza ne, wannan kuzza ne, za ka ga suna daidai da juna. To annabi na buga misali ne, waɗansu daga cikin al'ummar su za su yi koyi da yahudun nasara daidai wa daida, yadda kunnan maki guda biyu suke daidai wa daida da juna, shi ne hazuwar kuzzati bil kuzza. Wannan kita mai ingancin mutumin da abincinsa da abincinsa duk ya zanto haramun, ibadarsa wai ta inganta idan ya ibada? Ibadarsa ta inganta, cin haram baya rusa ibadarsa, sai dai yana balazana ga hasaran ladan ita wannan ibada, kamar da dalilai na shari'a suke nunawa. Abinda zai iya halarowa yanzu, misali kamar hadisin Annabi SAW da yake magana akan al-muflis, hadisin Abu Huraira, wanda Annabi SAW yake cewa al-muflis wato mai hasara cikin al'ummar Annabi Muhammad, wanda za a yi masa wawasan dukiyarsa, shine mutumin da zai tashi ranar tashin kiyama, ga sallah, ga azumi, ga zakka, ga haji, duk sun yi daidai, sai dai ya zubar da jinin wane, ya cutu wane, ya cinye dukiyar wane, ya zagi wane, to sai a rinka ɗaukar ladan ibadojin ana ba waɗancan mutane, har sai gaba ɗaya ladan ya ƙare kuma bai gama biyan baki na mutane da ya zalunta. Ƙarshe sai a ce to a ɗauko zunubansu sai kuma sai a loda masa kuma a jefa cinsa. Kaga ibadar ta yake duk da cewa ga shi shata mahaza, safaka dama haza, wa akala mala haza, kamar da Annabi ya ci dukiyar wani, ya ci jinin, ya zubar da jinin wani, ya kashe wani, ya yi kaza da wani, amma dukkan su wannan bai rushe masa ibada, dan ga shi za a ɗauki ladan a baya. An fahimta ku? Eh, wanne? Eh, wancan ayyana magana addu'a ne, wancan kuma ai ba ta yi ba za a karɓi ibadar ku. Ana maganar idan ibada ta shafi dukiyar da za a yi da dukiya, sai kai da dukiya ta haram, in Allah ya karɓa, to shi ne wannan inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Kuma karfe can ana maganar karɓan addu'a ne, ba karɓan ibada ba. In ya mutar tauhidi za a yi sake aljanna, domin duk wanda ya mutar tauhidi ba zai dawo mutum ba, za a jefa shi cikin ta haka hadisin Annabi ya faɗa. Ai masa azaba gurgudan laifin su da kake a cikin jafi da annabi. Ayyukan sa na ibada, na sallah da azumi, ya faɗa na tauhidi. To, na tauhidi yana da gefe guda. Muhimmancin tauhidi ke ne ya samar da shi da shi. Matuƙar ba shirka yi ba zai dawo mutum ba, kuma mai shirka ne yake dawo mutum ba. Amma duk wanda ba shirka yi ba ya dawo mutum ba. Yanzu Annabi ya faɗi ladan sa na azumi da waye duk za a ɗauke a ban. Amma ce ladan tauhidin ku ba za a ɗauke gaba ɗaya? Bai magana ba. Wanda bayan da za a yi waɗancan ya samu lada aka sai in yana tauhidi. Amma sai Annabi ya yi nuna game da tauhidi, saboda shi daurin sa zai zo, shi ne idan an jefa shi ta saboda zunubansa, tauhidin ya yi masa gudunmawa wajen hana shi da goma cikin wuta. Ka fahimta ku? Wato ina ƙara magiya, dan Allah idan mutum da rubutu aya bai san ta ba, dan Allah ya buɗe Qur'ani ya rubuta. Daga yau kuma duk wanda ya rubutu ayan Qur'ani da kuskure uku ba su shi ne ba zan ansa masa tambayar ba, ko na sani? Yanzu wannan aya ce yace nuridu bayan hadhihi aya, muna son bayanin wannan aya. Lai yakunillahu liyaj'ala alladhina kafaru ala almu'minina sabila. Yanzu ina baka Qur'ani, ko da na tara ma kudin Najeriya gaba ɗaya in ce ka kawo ayar, ke ko gafara aka ce za a baka kawo ayar, wallahi ba za ka iya kawo. Babu wannan ayar gaba ɗaya Qur'ani. Na faɗi wannan magana na sake wani sa Qur'ani ba abun wasa bane ba. yanzu hadisin annabi in baka iya shi ba, baka iya kawo larabcinka ba, ya kamata in karbuto ka ce fi ma'anar hadisi, yanzu to ba fahimci larabcinka ne ka kulla ba magana ba annabi ka zai gina ba. To balanta na aya, yanzu wani dukkan Qur'an daga Bakara har zuwa Nasi babu inda wannan aya ce, aya ce daga wurin kai kadai. Sai dai da kashi shi ne wanda larabcin naka sai na fahimci kila ayar da kake nufi. Idan ce ayar cikin hukun sai Allah ce walan yaja Allahu lil kafirina ala almu'minina sabila, kai ko ba haka kake ba, dan Allah ya ce walan yaja Allahu lil kafirina ala almu'minina sabila, kai kuma kace lan yakun Allahu, kaga nan ka kawo kuma kace yakun ka saba wa larabci gaba ɗaya, domin idan ka kawo nan da sai kace yakuna, saboda nan kana shiga cikin filin mudari ta hanyar zo mansubi, kai sai ka sa shi shiga ta sa filin mudari ya zo majzumi. Haba haba da Allah, wannan ayar dai walan yaja Allahu lil kafirina ala almu'minina sabila, Allah ba zai dora, ba zai taba bayar da tafarki ba, wato Allah ba zai taba dora kafirai akan mu'minai ba. Haka aya take, abinda kake so ka ce ta ci karo da wannan hadisi wanda ba cin karo da juna, wannan am ne, wannan kuma khas, annabi ya nuna in al'umma sun yi sabo za ta faru, kuma a tarihi abin da ya faru ya za ka yi a tarihi din Allah ya tsora kafirai a kanwa, to saka kai ubangiji da Allah bai dade ba. Yanzu ga gajeren misali a garinka, a tafa a kwalewa ubangiji da Allah ta ci kafirai ya tsora kan yan mu'minai, ya faru ko bai faru ba, a zangon ka tafaka da a Falastin nan kullun kana jin labari Yahuda suna kace yan uwan mu, to ya faru ko bai faru ba, to ya ci karo da ayar kenan, ubangiji ya faɗa ba wanda bai tabbata ba. Sai da kai ka fahimci ayar ba haka cewa lan yaja Allahu lil kafirina ala almu'minina sabila, a dauki musu kafiran duniya gaba daya, a tsora su akan dukkan musulman duniya gaba daya, wannan ba zai taɓa yiwuwa ba, wannan ko mun riga mun faɗa ko da cikin dare, amma baya hana musulmai a wani bangaren su sha wahala, musulman wani wurin kuma suna nan da yanke wannan wahala ba, ko muka ce ko su musulman duniya in suka haɗu suna yaƙar junansu, matuƙar kisan kai zai rika faruwa tsakanin junansu, da kuma sai Allah ya ɗora kafaran kamar yadda addu'ar annabin ta nuna a nan gurin. Ku zama sai da duk wanda ya rubuto aya nan gaba irin wannan tsari, to ba za mu ansa masa matsalarsa ba. Tambayar ƙarshe wanda yake cewa wai ƴan Taliban da suke Afghanistan muna ta jin labaransu a kafofin watsa labarai, menene gaskiyar al'amarinsu? Kaga gaskiyar al'amarinsu a wannan zaman ba zai yiwu, a fayyace maka abin da ya shafe su a wannan zaman ba zai yiwu, amma asalinsu dai matasa ne. Ka san an fara jihadin Afghanistan ƙungiyoyi ne guda bakwai, manyan ƙungiyoyi na malamai guda bakwai, a cikin su akwai Ahlus Sunna, akwai Sufaye, akwai dukkansu dai musulmai ne. Shi abu su samu ƙungiya mai zaman kanta babu shi a ciki. Ta samu kungiya mai zaman kanta da kullun jihadi, ina suka yi imani da jihadin ma duk babu duk wannan abin da aka ba ɗan kiya gaba ɗaya kiya tsauri cewa abin suke so tsauri ta gefe guda, sai da aka kori gwamnatin Najib sannan suka dawo suna son a ba su kullun a majalisa a bagas su yake in za ka san sharri ki ake. To wannan kungiyoyi guda bakwai sai ya kasance dukkan su ba a ga mutu gidi guda, kungiyar Mujaddidin Sarrabani da ta Ikimtiyar da ta Jamil Rahman Allah ji kansa da gafara, wanda yake shine mai jagorancin kungiyar jama'atu Al-Hadid, da ta Sayyaf Rabbul Rasul, haka dai kungiyoyi ne guda bakwai. Lokacin da suke yaƙi da juna din akwai ɗan taimakekeniya tsakanin su da juna, a lokacin da suke yaƙar wato wancan gwamnati akwai taimakekeniya tsakanin su da juna, wato suna tsara kansu ko kuma nan kuma mu bunan ko kuma tsan garin ko kuma tsan bulan, duk garin da aka kama duk kungiyar da take kama gari in take mallakar gari, in wata kungiyar ita kama ta kama wani gari ta mallaki garin, kaga sabani a tsakanin su. Lokacin da aka zo aka kama tabu sai sabani da tofili, da tan ba a samu tabu kallon kasar ba sabanin ba tofili ba, amma ana kama tabu sai sabani da tofili, waye zai shugaba su gwamnati? Sannan su babban gwamnatin shugaba Najib da suka ce yanzu sun dawo, kin a yadda a shigar da su cikin musulmai gaba ɗaya cikin fadilin musulmai ko kuwa, to waye zai kafa gwamnati? Da aka ce ga shugaba, kaga dukkan sauran waɗannan kungiyoyi kowace kungiya tana da sojojinta na yaƙi da makamansu a hannu, dole su sallama a kafa rundunar soja ta ƙasa. To anan kuma kowace kungiya take ganin ta yi jihadi, ya za a yi kafar gwamnati gawa ne? sai suka manta cewa jihadi dan Allah ake ba dan mulki ba. To wajen rabon mukamai sai aka fara samun sabani a tsakani. Wajen a shigo da shugaba Rasul wanda ke cikin shugaban sojojin Najib, kafin a kori Najib cikin wannan gwamnati ta Musulunci, kuka da shigo da ita nan ba aka shiga sabani, waɗansu sun shiga da gwamnati ta shigo da su suka fara yaƙar juna. Da aka yi ta yaƙar juna tsakanin waɗannan manya-manyan ƙungiyoyi, sai su waɗannan sabari suka fito, su kuma suna da wakilci daga dukkan ƙungiyoyin, suka ce mu yaƙe su su duka mu kafa gwamnatin tunda sun ki haɗa kai. Ajin da abin yi, ‘yan Taliban ɗin matasa ne ‘yan zafin kai, suna da jaharantar yaƙi amma ba su da siyasar duniya, matsalar su ke. Su kuma waɗancan tsofaffin akwai sun kware da siyasar duniya sosai da sosai, amma son zuciya yake da cikin al’amuran su. Irin su Sayyaf, kaga babban malami ne, ya yi masters a Jami’ar Al-Azhar. Amma irin su Kintiyar, kaga shi ɗan jami’a ne yana karanta injiniyarin shekara ta biyu ma aka kore shi daga jami’ar. Amma tun da ya kafa da daraso da mai ƙarfi sai zanto yana da tsaya kuma ga shi saurin kai. In kowanne za ka yi magana a kansu kana ta cewa a kansu. A taƙaice dai wannan saɓanin na waɗanda shi ya fito da Taliban a kan su rushe sauran gaba ɗaya su suka. To kaga dole a cikin su akwai masu kyakkyawa zuciya, kuma akwai masu mummunan zuciya, akwai masu ilimi, akwai jahilai, shi yasa dole a samu tangarɗa. Akwai wanda sun san siyasar duniya, akwai wanda ba su sani ba, akwai wanda Turawa na iya amfani da su, akwai kaza, dole a samu tangarɗa. Kesa ruhin abu dole ilimi ya yi jagoranci da kuma gogewa da rayuwa. Has kawai dan jini na gudana a jikinka wanda ba zai sa ka ci nasara ba. Sai a amfani da jinin jikinka ɗin a karya ka. To abin da yawancinsu ba su gane yake. Sai dai duk da haka a halin yanzu a gwamnati da suke da waɗancan sojojin Sama Saudi sauransu, su waɗancan sauran abin da ɗin, su waɗannan sun fi alamar suna kan gaskiya su ‘yan Taliban sama da waɗancan. Sun fi alamar sun fi kusa da gaskiya sama da waɗansu a yanzu haka ban ce a cikin su ba su kuskure ba ko tsare-tsare da dama wanda ba lokacin su bane bayanin ba amma dai sun fi dama-dama na alamar gaskiya sama da waɗansu an fahimta ku to ita kuma su kuma sojoji su kuma tura hanyar ba kowanne na da manufa a wajen yanzu ita America tana sai ‘yan Taliban ba don komai ba saboda ‘yan Taliban wato ka iya ce musu ahalus sunna ne da ma'anar ahalus sunna wanda bai yarda da Kiyanci ba. Saboda haka kafa kabuwar gwamnatinsu a wurin ita America za su iya amfani da su don muzguna ma Iran. Su kuma waɗancan suna tare da Iran ne don haka Iran tana taimakawa waɗancan da suke yaƙar Taliban. Don idan kuna jin labarai kun ji Iran ta fara kawo sojojinta kan iyaka don ta ga an karye waɗanda suke taimakonsu. Ita kuma Iran abin da suke so idan ta mallaki wannan Afghanistan ya kasance ta kimfa da TNT a wajen ba abin da ya rage sai ta haɗe da Tajikistan wanda dama tana cikin tsofaffin jamhuriyoyi da ke cikin Rasha daga nan ta nufa su har Azerbaijan inda dama take da rinjaye India a wajen sai ta kafa abin da suke kira Daulati Atul Uzma babbar daulati a cikin duniya. Saboda haka ita Iran tana yi da aƙida ta TNT ne, su kuma America suna yi da aƙida ta siyasa ta tattalin arziki. Suna son su taimaka wa Taliban don saboda su musguna wa Iran, ba wai don Iran na TNT ba, don Iran ba ta bin manufofin America. Wannan wani abu ne kuma daban gargaɗin ƙasa. Tana jin tsoron in ta ƙarfafa ‘yan Taliban kuma da yawa kuma za su yi ƙarfi. Saboda haka America tana cikin wani abin nan. Matsala su sauran su. Tare sai yadda za su yi da abin. Kuma ga wani abu da ya kunno kai yake ba America hauki, tare sai yadda za su yi da shi. Shi ne, idan ta kyale ‘yan Taliban akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da gwamnatin Pakistan. Ka fahimta ko? Watan wata rana kila su haɗe. In aka haɗe dama akwai iyaka, idan aka rufe iyakar aka ce dole ta zama ɗaya. To an sake samun wata daula mai ƙarfi. Wanda kuma da shi ta fara ƙera makamin nukiliya. Wannan barazana ne ga India, barazana ne ga America, barazana ne ga dukkan duniyar Turai. Fata san wannan. Saboda haka tana son ta taimaka musu don ta raba su da Pakistan, a kuma don ta musguna ma Iran. Ba wai don kawai tana son ‘yan Taliban. America ce. Allah ya tsare mu. Wannan sai wani lokaci kuma in karni ya shafi wani. Salamu alaikum.